بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ، كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن إياد وأبي سليمان الداراني ومعروف التركي ويوسف بن أخبات وحذيفة المرئشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مسمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الكينة إلى كينته، أذانا أي استماعا، كقوله: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يزهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادوة أولا يمتشي نرانر ثلاثة يو بقوي نيكو باتكو سبا يو بقوي قوات الربيع الثاني هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو تايا دتليه تلاتين دتايا wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan 3 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu, ko a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar Kaura a jihar Katsina, garin Katsina, a wannan majalisi namu na karatun littafi mai suna At-Tafakkur Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wanda Farham Shaqin malamin nan Sheikh Musulunci Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ابن عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700. وننكما شين درسمنا 65 أجيرن وانم مجلس وشم وانم مسلاتي وانم شين ندريد ترع إذا بقى من تابع هردي ينزمنا مغانا قومنا كان قبر دا تكي مغانا كان أبند زي رولو تاوى متن imaninsa a zuciyarsa da san da yake wa Allah da manzansa. Wanda Ibn Taymiyyah bayan ya faɗi hanyoyin da wasu suka kirkiro waɗanda suka yi tsammanin za su saman musu da san Allah a zuciya, ko za su haɓaka musu san Allah da tsoronsa a zuciyarsu, wanda Ibn Taymiyyah ya yi bayanin cewa wannan ba daidai ba ne, ya saɓa wa hanyar magabata, sai ya faɗi abinda zai haɓakawa mutum sansa ga Allah da kuma sansa ga manzo sallallahu alaihi wasallama, ya ƙarfafi imaninsa a zuciya, wato sanin Allah da kuma karatun Alƙur'ani. To shi ne ya zo magana a kan gaɓar karatun Alƙur'ani. A wancan satin ya kawo ayoyi da suke nuna cewa muminai na ƙwarai, muminai annabawa da malamai da masana da sahabbai da dukkan wasu masu tsoron Allah abinda suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su da ƙarfafa tsoron Allah su a zuciyar su shine karatun Al-Qur'ani. Ya kawo mana ayoyi na Al-Qur'ani da suka nuna haka. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatu ar-rahmani kharru sujjadan wa bukiya innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ابن تيمية كاو آيوي إرن وطنن وطن سكي نون شوا مؤمني نقولي سوني وطن دا سكي زكاة سكي روروا على عند سكة كراتن القرآن وتو كراتن القرآن شيني كي هابا كامو سي إيماني yake kara musu tsoron Allah ba sauraron waƙe-waƙe ba ba sauraron kaɗe-kaɗe ba ba raye-raye ba a karatun Al-Qur'ani wannan shine abinda suka yi amfani da shi wajen wato haɓaka imaninsu a zuciya saɓanin waɗanda suke wato kaucewa karatun Al-Qur'ani ko sauraronsa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarurukansu a ayoyi daban-daban wa minan nasi man yashtari لهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين دقما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة تشنع ابن تيمية يقول أكون ننقبر يتي وهذا كان سماء سلف الأمة haka wannan shine abin da ya kasance abin sauraron magabatan wannan al'umma shine abin da suka rika sa a gaba suna sauraro wato al-Qur'ani wa akabiri mashayikhiha shine abin sauraron manya-manyan shehunan wannan al'umma wa a'immatiha da limamanta kas-sahabati wat-tabi'ina kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wat-tabi'ina da almajiransu wa man ba'dahum min al-mashayikh da shehunan da suka zo bayan su ابن تيمية إذن يتي المشايخ قال لي إذن وانا بياني أنا نفهم وانا دا أكا جنجنا مسوفا وانا دا أكا سنسو دا بدن دنيا دا يوال إبادة وانا دا سوفا يسكي غرقوا دا سوسا وتالي سنة شوا سنة شوا غبننسو توسويك شوا المشايخ وانا دا المشايخ بس شقا سوفا إذن تصوف الفلاسفة صوفية الفلاسفة أو صوفية الملاحدة waɗanda Ibn Taymiyyah yake cewa sun ɓanɗare wa anyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar irinsu Ibn Arabi, irinsu Al-Hallaj, irinsu Ibn Al-Farid da dukkan waɗanda suke cikin wannan sahu. Yace waɗancan shehunan na farko ba a san su da irin waɗannan kwashe-kwashe ba, ba a san su da wannan mugunyar aqida ba. Ka Ibrahim Ibn Adham, kamar Ibrahim Ibn Adham ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara wato da zuhudu a zamaninsa, wato ya rasu shekarar hijira ta 161 wato cikin ƙarni na biyu, sunan shi Ibrahim Ibn Adham Ibn Mansur At-Tamimi, ya kasance a ɗaya daga cikin ‘ya’yan sarakuna ne na zamaninsa, ɗaya daga cikin waɗanda suka taso cikin ni’ima da wadata da jin daɗi. To amma daga ƙarshe ya guje wa duniya, ya fita daga ainihin gidansu ma ya koma jeji yana ta yawace yawacen ibada, ya zauna da Sufyan al-Thawri a Asham. Saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda sufaye suke jingina koyarwarsu gare shi, to amma shi baya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwa da yanzu ake rigima da su a kan su. Shi yasa za ga Ibn Taymiyyah yana girmama shi. Al-Fudayl wal Fudayl ibn Iyad, da Fudayl ibn Iyad wanda mun taɓa magana a kansa, shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda da can gawurtaccen ɗan fashi ne, amma daga baya Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi ya daina fashi, ya koma garin Abinan, ya koma Makka, ya lizimci ɗakin Allah mai alfarma, ya yi ta yawaita ibada. Yana daga cikin waɗanda Abdullahi ibn Mubarak babban malamin nan na hadisi yake daukan nauyin rayuwarsa. Kawai kan mutum ne da ya shahara da ibada. Wa Abi Sulaiman ad-Darani, da Abu Sulaiman ad-Darani sunan shi Abdurrahman ibn Atiyah ad-Darani. Daran wata alƙarya ce a cikin garin Dimashqa, wato babban birnin Siriya a yanzu. To shi mutumin wannan gari ne, shi wannan Abu Sulaiman ad-Darani ya shahara shi ma da ibada. Ya mutu hijira tana 215, ya shahara da yawan ibada da yawan gudun duniya. Shi ne wanda wato aka ruwaito daga wajensa yana cewa rubbama yaqa fi qalbi an-nukta min nukati al-qawmi ayyaman fala aqbalu minhu illa bi shahidaini adlaini al-kitabi was-sunnah. Wato sautari nakan ji wani abu ya darsu a zuciyata irin abin da yake darsuwa a zukatan mutanen, yana nufin irin waɗanda suka koma suka shiga harkar ibada ko su harkar sufanci. Yace wani lokaci a zuciyata nakan ji wani abu irin wanda yake darsuwa a zukatansu, amma bana yadda da wannan abin sai na samu shaidu biyu a dalai, su ne alkur'ani da sunna. Wato kaga inda a ce duk sufanci irin na wannan mutumin ne, kaga ba za a samu wato firjiya da rigima akan shin a yadda da sufanci ko ka a yadda da shi ba. Shi duk abin da za a gaya masa da sunan zuhudu ko gudun duniya ko ibada ko ransa za ta riya masa, ba zai yarda ba sai ya samu hujja daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To waɗannan su ne Ibn Taymiyyah yake cewa al-mashayikh, wato shehinai na gaskiya. Wa ma'ruful karhi, da ma'ruf al-karhi, wato sunan shi ma'ruf Ibn Fayruz al-karhi, wanda asalinsa kirista ne, daga baya musulunta, ya shahara da zuhudu, ya zauna a cikin Baghdad. Wato karh wata alƙarya ce a cikin garin Baghdad. Ya rasu shekarar hijira ta 201. Wa Yusuf ibn Asbaq, da Yusuf ibn Asbaq wanda ya gabata mun faɗi wani abu a kansa, da shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da ibada da gudun duniya. Wa Huzaifatul Mar'ashi, da Huzaifa ibn Qatada al-Mar'ashi, shi ma ya shahara da zuhudu da gudun duniya da tsantseni. Wa amsali ha'ula'i, da waɗannan. Ibn Taymiyyah ya ce to waɗannan shehinan duk da gashi dai sufaye suna taƙama da su, suna jirgina kansu gare su, to amma su ba su ɗauki hanyar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ita ce hanyar da za ta haɓaka musu imaninsu ba. A'a, abinda suka yarda da shi shi ne sauraron karatun alkur'ani shi suka yarda zai haɓaka musu imani ya sa musu tsoron Allah. Kaga ashe inda a ce a sufayen yanzu za su yi aiki da abinda su waɗannan shehine suke faɗa, da duk wannan karkacen kayan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen da fiyano da waye da duk sun matsar da su, sun koma kan abinda shehinan farko suka yarda da su. Wa amsali ha'ula'i, da ire-iren waɗannan. Ibn Taymiyyah ya ce to wannan shi ne abinda su waɗannan magabata na ƙwarai, sahabbai da tabi'ai da waɗannan shehinan suka yarda shi zai haɓaka musu imaninsu ya sa musu tsoron Allah a zuciyarsu, shi ne karatun alƙur'ani. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. حقيقة أشكين سنن الدارمي عمر بن الخطاب الله يقال ما سيرداه يا كسن جينا جوا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس كمين دكتني أبو موسى الأشعري ونسونا ننسى عبد الله بن قيس متمن يمني da ya yi hijira sau biyu, ya yi hijira zuwa Habasha, ya kuma yi hijira zuwa Madina tare da mutanensa al-Ash'ariyuna. Wannan kabila ta al-Ash'ariyuna Allah ya ba su wato murya mai zaki, mai daɗi, mai ratsa zuciya. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya faɗa kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari, yake cewa yakan gane sautin mutanen al-Ash'ariyuna da daddare, wato cikin dare yakan iya fahimtar sautukansu. In ya ji sauti yakan iya gane cewa wannan sautin ash'ariyi ne. Yake cewa yakan gane sautinsu yayin da suke karatun alkur'ani, ya gane gidajensu da daddare. Yace duk da cewa da rana bai san inda suka sauka ba, amma in dare yayi yakan gane cewa to a guri kaza akwai wane ba ash'ari, saboda yadda Allah ya ba su zaƙin murya, Allah ya ba su daɗin murya in suna tilawa Al-Qur'ani, kowane ne ya saurara sai ta ratsa zuciyarsa. To Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais ɗaya ne daga cikin su. Sayyidina Abdullah Umar ibn Khattab yakan ce masa, zakkirna rabbana, tunatar da mu ubangijinmu. Sai ya zaunar da shi fa yaqra'u, yayi musu karatun Al-Qur'ani, wa hum yastami'una, su kuma suna sauraro. Wato Umar da sahabbansa suna sauraron karatun Qur'ani daga Abu Musa Al-Ash'ari, wa yabkuna, kuma har suna kuka, wato suna jin abin da yake faɗa suna kuma kuka. Wa kana ashabu Muhammadin idza ijtama'u amaru wahidan minhum an yaqra'a al-Qur'ana wal baqi yastami'un. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in suka haɗu sukan umarci ɗaya daga cikin su wanda yake da zaƙin murya kuma ya iya karatun Qur'ani ya karanta musu al-Qur'ani, sauran kuma su riƙa sauraro. Wato wannan kaga shi suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su da ƙara wato sa musu tsoron Allah a zuciya. Ba cewa suke wani ya tashi ya rera waƙa su yi rangaji su yi rawa ba, a'a, cewa suke wani ya karanta musu Al-Qur'ani sauran su saurara. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi ya sunnanta wannan sunnan. Shi ya ce wa Abdullahi dan Mas'ud kamar da yake cikin Bukhari da Muslim yake cewa yayi masa karatu. Abdullahi dan Mas'ud ya ce a aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil, maka karatu alhalin kai ne aka saukarwa da Al-Qur'anin, kai ne uga kwata kwata, kuma a ce ni zan maka karatu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, inni uridu an asma'ahu min ghairi, ina so in saurari karatun Al-Qur'ani daga wani. Sauraka ya zauna ya karanta masa suratul nisa har yazo inda Allah yake cewa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk hasbuk ya isa ya isa ya isa. Abdullahi dan Mas'ud ya ce da na waiwaya sai naga idanunsa na zubar da hawaye. To kaga haka nan yake kira Ubay ibn Ka'ab ya ce Allah ya umarce ni in gaya maka kai min karatun Al-Qur'ani. Har Ubay ya ce ya kira sunana, ya ce Ubayyu, ya kira sunanka. To kaga babu laifi mutane su haɗu wani ya yi musu karatun Al-Qur'ani, musamman wanda yake da daɗin murya daga cikinsu, wanda zai ƙara tunzura musu ko abinan tayar musu da imaninsu, babu laifi. Kamar yadda Imam an-Nawawi yake cewa babu laifi ma idan yaran dukkansu sun iya karatu suka riƙa wato karɓa karɓa, wannan ya karanta ya ba wannan, wannan ya karanta ya ba wannan, abinda a makaranta suke cewa masaffaku. To babu laifi dan sun yi haka, ko dai mutum ɗaya ko adadin mutane wanda din suka yi karatun Al-Qur'ani su karanta, wannan babu laifi. Sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna sauraron Al-Qur'ani a tattare a wajen wani wanda yake karatun Al-Qur'ani. Kaga wannan ita ce hanyar da suka bi wajen haɓaka imaninsu, kamar yadda maganar Sayyidina Umar take nunawa, zakkirna rabbana, to ka tunatar da mu ubangijinmu. Saboda kaga ba wani mai kiɗa ko mai rawa suka sa a gaba ba, ba kuma wasu baitoci suke rinka maimaitawa ba, ko suka ɗauko ishiriniya ko alburda ire-iren wannan suka mayar shi ne abin karantawa su, a Al-Qur'ani suka karantawa wanda ya rika ƙara musu imani. Saboda ya halatta kamar yadda muka faɗa a haɗu a karanta Al-Qur'ani, ko dai a karanta zallar karatun Al-Qur'ani, ko kuma tare da bayanin wasu ma'anoninsa. In za a samu bayanin wasu ma'anonin wanda yana da kyau, musamman a cikin ire-irenmu, kaga su sahabbai dukkaninsu larabawa ne, sun san abin da ake karantawa. Da ya an karanta masa qul huwallahu ahad ya san me aka ce, amma kaga mu sai an yi bayani, sai an faɗi abin da aka ce, domin ba wai kawai zallar karatun ba, ana so ka san me Allah ya ce, shi ne ma'anar zakirna rabbana, ka san me Allah yake so ka yi, me baya so ka yi, ya tuna maka abin da Ubangiji ya tanada wa mu'minai na rahama da ni'ima a lahira, da abin da ya tanada wa fasikai ko fajirai na azaba a lahira. Wannan shi ne abin da ake so ka sani. To in zai yiwu kaga a haɗa maka da bayanin wasu ma'anonin Al-Qur'anin, wannan yana da kyau domin ka samu tadabburin da Allah maɗaukakin sarki ya neme ka da shi. Idan ba a samu hakan ba, saboda kasancewar duk waɗanda suke iya wurin karatun da suka iya, akwai zaƙin murya, amma aka ce a fasa bakin kuma nan an dauko wani aiki kuma ja to babu komai sai a hakura da karatun haka nan ba laifi akai ba amma an karanta akai mudarasa to wannan yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballahi fima bainahum yasluna kitaballahi fima bainahum wa yatadarasunahu illa نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إذن هل يزن أنا كرنت القرآن يتلون كتاب الله ويتدارسونه كما سنة درس انت وتسنة بيتر سنة كرنت أبن ديكي فتاكم سنة بيان فوبن تكن أبن ديكي انت شين درسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلا نزلت عليهم السكينة فأتي نصوى تاسو كأكنسو وغشيتهم الرحمة رحمة للبئسو وحفتهم الملائكة ملائكة سنزاق يسو وذكرهم الله في من عنده وما ألا ما أكين سلكي يا أنبتيسو أنبتون الفهري أقول الملائكة فأراك ملائكة سكن على ارتكرات القرآن مسمى idan sautin mai karatun yana da dadi mala'iku sukan halarci irin wannan akwai hadisin Imran ibn al-Husayn wanda yana cikin sahihain Imran ibn al-Husayn wata rana cikin dare yana karatun al-Qur'ani da ya fara karatun al-Qur'ani akwai abinnan dokinsa ko gotiyarsa a daure jin karatun al-Qur'ani nan sai ya firgita dokin ya zabura sai ya ji tsoro sai ya tsaya da ya sake dokin ya sake zabura ya sake yin shiru ya sake yin na uku dokin ya sake zabura sai ya ji tsoron kada dokin nan ya tuma akan ɗansa akwai ɗansa ya haya yana bacci yaro ƙarami sai ya ji tsoron kada ya ci gaba da karatu kuma wannan dokin ya yi tsalle saboda yadda ya riƙa zabura ya faɗo kan yaron sai ya je ya janye yaron to da ya fita sai ya ɗaga kansa sama sai ya ga wani abu kamar girgiji yana saukowa amma kuma cikinsa duk tilu ne to shine da safiya sai ya zo ya gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ka ci gaba da karatun da ya aba yahya ka san wannan abin da ka gani ka annahu bulla fiha al-mafadih wannan abin da ka gani kamar girgije a cikinsa da fitilu ya ce a ce mala'iku ne suka sauko suna sauraron karatunka da ka ci gaba da an waye gari suna sauraro an mutane kuma zo su gansu wato da ya ci gaba da sun ci gaba su kuma da zama suna sauraro da safe a waye gari jama'a su fito su ga mala'iku a abin nan sun sauka suna sauraron karatun Imran ibn al-Husayn sauraron kamiriya mai daɗi wani abu ne wanda su kansu mala'iku suna son sauraron Qur'ani da wannan kamiriyar وقد ثبت في الصحيح يا ثبت اتكل لتاب البخاري ده مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم يا وجي تاب بن جدن ابو موسى الأشعري وهو يقرا ابو موسى هنا قراته فجعل يستمع لقراءته سي النبي يتسى هنا سوران قراءتن ابو موسى وقال يجي لقد أوتيت مزمارا من مزارمي لآل داود النبي صلى الله عليه وسلم يجي لشي حقيقة أنباك جدادا صوتي إذن جدادا صوتي دا أكباوة آل داود شيني النبي داود تنكنسا آل داود أنا نفهم شي داود تنكنسا ألا يا باك جدادا صوتي إذن واند يباوة النبي داود عليه السلام عنسني النبي داود idan ya zauna yana tasbihi da miryar sa mai daɗi duwar watsu da tsuntsaye sukan zo su ma suna maimaita tasbihin da yake walaqad ataina dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid ubangiji ya ce hakika mun bawa annabi dauda falala Allah ya ce ya jibalu ya ke duwar watsu awwibi ma'ahu ki maimaita tasbihi tare da shi wat-tayr haka nan kuma tsuntsaye to shi ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallam anan yake kwatanta da daddaden miryar da Allah ya bawa Abu Musa al-Ash'ari da irin mirya mai daɗi da ya bawa Abu Musa al-Ash'ari da ya bawa annabi Dawud alaihi salam wa qala hakanan annabi yace masa marartu bikal bariha wa anta taqra'u alquran, jiya na wuce ka kana karatun alqurani. Fa qala, sai abu musa al-ash'ari yace law alimtu annaka tasma'u, da na san kana sauraro, la habbartuhu laka tahdiran, da na ƙara kyautata maka miryar kyautatawa sosai. Wato la hassantuhu laka tahsinan, da na kyautata maka karatun kyautatawa ta sosai. Wato abu musa yake da na san jiya, domin ya wuce shi da daddare, sai ya ji shi yana karatun qur'ani. Shine da ya zo da safe abu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa marartu bika ya abu musa al-bariha, daren jiya na wuce ka, wa anta taqra'u fastama'na li qira'atika, daren jiya na wuce ka kana karatu, sai muka saurari karatunka. Abu Musa ce ya nabiy Allah, law alimtu bi makanika la habbartuhu laka tahdira, da na san kana gurin, da na feke maka karatun, na ƙara kyautata maka shi kyautatawa ta musamman. Kaga wannan ya nuna mutum ya kyautata karatunsa da alqur'ani, baya shiga cikin babin riya, abinda ake bukata kenan. Ana san mutum in zai karatu, yana daga cikin adabul qira'a, yayi kokari ya kyautata karatun, kada yace aiki fi sabilillahi yake yi. Saboda haka in Allah a saurara, a haka a saurara, shi ba dan kakala bane, haka ba daidai bane. Ana san kakalan anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace zayyinul qur'ana bi aswatikum, ku kyautata alqur'ani da miryoyinku. Wato har ma aka tambaye Abu Mulaika cewa to mutumin da Allah bai bashi da daddaɗan murya ba ya zai yi? Abu Mulaika yace yayi abinda zai iya yi, wato yayi iya bakin kokarinsa. An dai san daɗin murya wannan wani abu ne, mauhiba ce daga Ubangiji, kyauta ce Ubangiji yake wa mutum. Wani muryar sa mai zaki ce, mai daɗi ce, wani kuma masha Allahu muryar sa dai ba zai ce ba zai yi bakin kokarinsa ba, a yayi kokari ya dan bambanta ta da muryar sa da yake hira, muryar hira ya dan bambanta, ya dan kariya haka, yayi kokari dai ya ƙara kyautata ta. Wannan ba laifi bane, kada ya dauka wannan kakale yake, in ma kakalan ne to ana san kakalan anan, ana san kai kakalan. Saboda haka tahsinul qur'an wa tazyinul qur'an bis sauti min mustahabbat alqira'a, yana daga cikin abinda ake so ga makaranci ya kyautata karatun alqur'ani, domin wanda yana karawa, wato shi kansa mai karatun yana kara masa khushu'i, yana kara masa tadabburi, kuma masu sauraron su ma suna kara samun khushu'i da tadabburi. Yayin da karatun qur'ani ya zama mai shiga jiki ne, mai ratsa zuciya ne, to zaka samu mutane na nutsuwa yayin da ake karatu, kuma su gangadi ba. To amma in ya zan karatun gashi nan kamar ana gungura duro, sai ga mutane na ta gangadi, da an yi raka'a biyu za a tashi a koma irin tahajjud din nan, sai ga ya dan ce zan dan batse kadan da Allah, in an zo ruku'u ka zungure ni. Wato saboda ya gaji, saboda ka sai kwanta, saboda haka ake son a wajen limanci a sa mutum mai miliya, idan har an samu ya wato yana da karatun, kuma sanda ya zama yana da miliya, to wannan yana da kyau. Idan har a kiran sallah an ce allimhu bilalan fa inna wa anda minka sautan, lokacin da Abu Mahzura yayi mafarki ya ga yadda ake kiran sallah, annabi ya ce da shi to ka sanar da Bilal, ya fi ka daddaɗan miliya, shi ana son daɗin miliya. Ba haka a wasu lokuta za ka ga su kansu masallata sukan bibiyi masallacin da ake da wani makaranci mai zaƙin miliya, saboda sun fi jin daɗin sallah anan. To sau tari akan yi tambaya irin wannan cewa me ya hukuncin bibiyar masallaci don in sallah a bayan liman mai zaƙin miliya? To dai har limamin nan ya san kan sallah, wato ya iya sallah, to je zuwa inda yake a saurare shi babu laifi, zuwa inda yake domin a yi sallah a bayansa babu laifi, domin wanda zai taimaka wa shi mai sallar ya yi ta cikin nishaɗi da karsashi, da ba tare da ya gaji da wuri-wurwa ko ya samu kosawa. To ba abinda zai taimaka wa mutum a cikin khushu'i a cikin sallarsa, wannan abu ne matsalolin shari'a, shari'a na buƙatar wannan, baya daga cikin laifi. Shi ma limami ya kyautata muryarsa, ya yi karatu mai kyau, yana daga cikin abinda zai taimaka wa khushu'i. Shi yasa suka ce in haka din baya daga cikin abinda ake kira riya. annabi yace zayyinu alqur'ana bi aswatikum, ku kyautata alqur'ani da sautukanku, wato ku kyautata karatun alqur'ani da sautin, ba wai shi alqur'ani mai kyau ne, ba buƙatar ka ƙara masa kyau, amma karatun, karatun kuma wannan zai fi'ilika, qira'atuna min af'alina wal maqru'u kalamullah wa huwa sifatun min sifatillah, abinda muke karantawa maganar Allah ce, wannan sifa ce ta Allah, babu iya cewa mu ke ƙara masa sifar Allah kyau, a'a, karatun kuma da muke yi da sautin wannan aikin mu ne, ayyukan mu kuma namu ne, to anan annabi yace zayyiru alqur'ana, yana nufin zayyiru qira'at alqur'ani bi aswati, ku kyautata karatun qur'ani, ma'ana karatun ku na qur'ani da sautukan ku, akwai riwayar da ta zo zayyiru aswatakum bil qur'an, amma wannan riwayar mun karace maqluba, riwaya ce da bata inganta ba, wadda Ishaq ad-Dabari ya rawaito daga Abdurrazzaq, shi kuma daga Ma'mar, daga Talha ibn al-Musarrif, hadisin Bara ibn al-Azib, to wannan riwaya bata inganta ba, Talha ibn al-Musarrif an Abdurrahman ibn Awsajah an al-Bara ibn al-Azib أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مرفوعا زينوا أصواتكم بالقرآن ونبى إنجنت بقى أبين ده إنجنت وأن صحابي ده داما إذن سو أبو هريرة سو عائشة سو عبد الله ابن عمر سو كرويته سو براء ابن العازب شيني وأن النفز زينوا القرآن بأصواتكم فكوت سكراتم القرآن ده صوت التكمكم وتكوي مليا ميدادي وعند كوتي كراتم القرآن وقال هكذا النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي لله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينه الى قينته النبي صلى الله عليه وسلم يجي للي الله يا فتنن سورارو زوا ga mutumin da yake da kyakkyawan miriya da dadan miriya yana karanta qur'ani sama da yadda mai kuyanga yake sauraron kuyangarsa lokacin da suke masa waka alqaida wato ce ita ce kuyanga aljariya almughanniya kuyanga wato ce waka wasu ce alqaida kuyanga ake nufi ta asali mai waka ce ko ba mawakiya bace kuyanga dai ake nufi mutum ya sa kuyangarsa tana murera masa waka dan ya ji dadi to ubangiji yana sauraron mai karatun qur'ani da kyakkyawar miriya sama da yadda mai kuyanga yake sauraron kuyangarsa tana masa karatun abin nan tana masa waka yana sauraro kaga kenan ba mala'iku kadai ba har ubangiji yayin da kake kyautata karatun qur'anin ka ubangiji ma yana yi maka wani sauraro na musamman shi da abinda wannan hadisi yake nunawa ashe kaga alhasanu sawt bil qur'an wato kyautata sauti ko husnu sauti bil qur'an kyautata sauti wajen karatun qur'ani wani abu ne wanda yake sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kwadaitar da ita a hadisai masu yawa malam yace ashaddu adanan ay istima'an wato adanan shine istima'an sauraro da yake lallahu ashaddu adanan yana nufin ashaddu istima'an yana tsananin sauraro kamar yadda Allah yace wa azinat li rabbiha wa faqqat idha as-sama'u shaqqat wa azinat li rabbiha wa faqqat azinat shine tayi wa ubangijinta da'a ta sauraro ubangijinta tayi masa biyayya adina shine istima'a ta saurari umarnin ubangijin ta nata tsage ta kuma tsage wa hukkat kuma ta dace ta saurare shi din wa qala sallallahu alaihi wa sallama ma azina allah li shay'in li nabiyyin hasan as-sawt yataghanna bil qur'an yajharu bihi manzo sallallahu alaihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki bai saurari wani mai wato Allah madaukakin sarki ma azina Allah li shay'in Allah madaukakin sarki bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari wani annabi mai daddadan miriya ya taghanna bil qur'ani yana rera karatun alqur'ani yajharu bihi yana bayyana karatun wa qala a wani hadisi yace laysa minna man lam yataghanna bil qur'an hadisi ne sahihi yana cikin bukhari wanda bai rera karatun alqur'ani ba baya tare da mu sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun kasance masu kokarin tabbaka wannan sunna musamman waɗanda Allah ya bawa dadin miriya kamar shi Usayd ibn Khudayr da muka faɗa kamar shi Abu Musa al-Ash'ari da muka faɗa akwai Huzaifa, a Salim Maula Abi Huzaifa. Salim Maula Abi Huzaifa shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ba su daddatar miliya. Lokacin da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi karatunsa suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na gode Allah da ya sanya wannan cikin al'ummata. Saboda kaga ashe daddatar miliya wani abu ne mai kyau kwarai da gaske, wanda ake bukatar sa a karatun Qur'ani. Haka nan a cikin tabi'ai akwai waɗanda sun shahara da daddatar miliya, irin su Alqama ibn Qais an-Nakhai, yana ɗaya daga cikin waɗanda wato Allah maɗaukakin sarki ya ba su daddatar miliya. Har ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa, law ra'aka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama la surra bika, da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganka yadda Allah ya baka dadin miliya in kana karatun Qur'ani, da ya farin ciki da kai. Haka nan cikin waɗanda Allah ya ba su daddatar miliya akwai Umar ibn Abdul Aziz cikin tabi'ai. Umar ibn Abdul Aziz khalifa daga cikin khalifofin Bani Umayya, kuma wanda ya kwatanta adalci a zamaninsa, har ake kwatanta zamaninsa da zamanin kakansa na wajen uwa Umar ibn Khattab. Shi ma ya kasance mutum ne mai zaƙin miliya in yana karatu. Akwai sanda ya fito waje yana karatun Qur'ani, nan da nan duk sai ga jama'a an fito da ko'ina, an zo an yayyade shi. Shi ne Sa'id ibn Musayyib ya ce, to koma gida, ba ka za ka fitini mutane. To haka nan cikin waɗanda Allah ya ba su da daɗin miliya akwai Imam Shafi'i. Imam Shafi'i shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da daddaɗin miliya yayin da suna karatun Al-Qur'ani. To haka idan mutum ya duba tabaqatul qurra na Al-Hafiz Az-Zahabi ko Ghayatul Nihaya na Al-Hafiz Ibn Al-Jazari, zai ga makaranta daban-daban a zamaninnuka daban-daban da aka sifanta su da daddaɗin miliya yayin da suke karatun Al-Qur'ani. A kowane zamani kuma akan samu irin waɗanda suke fice wajen daddaɗin sauti yayin da suke karatun Qur'ani. To kyautata sauti da ya zo a cikin hadisi, abinda malamai suka ce, abinda ake nufi da kyautata sauti shine fitar da haruffa daga mahallinsu, daga mafitarsu, ya fitar da haruffa daga mafitarsu, sannan kuma da kyakkyawan ada'i, inda zai yi ja ya yi ja, inda ba ja kai ya yi ja, inda yake da shadda wato ya yi shaddan, inda yake da gunna, inda yake da ikhfa'i ya yi, wato ya yi ada'i mai kyau, sannan kuma da tsayawa inda ya dace a tsaya, da tashi inda ya dace a tashi, sannan kuma ƙari da kyautata miryar ita kanta. Wannan shi ne abinda ake nufi da astaghanna bil Qur'an, lera karatun Al-Qur'ani. Abinda ya wuce haka ya kai ga ƙara wasu haruffa da babu su, ko rage wasu haruffa da cinye su yayin karatu, ko kuma ƙarin wani ja sama da yadda ya kamata, ko tauye ja inda ya kamata a yi ja, to wannan malamai sun yi magana akan rashin halaccinsa. Wasu a garin ƙaƙala ɗin to sukan fita daga iyaka, sukan shiga hanyar buluwi da wuce iyaka wajen a rera Al-Qur'anin, sai ya zan har ma ana cinye wasu haruffan ma, wasu haruffan kuma ana ƙara su wanda babu su, wani lokaci kuma a bar abin da ya dace inda ya dace a yi ja, ko kuma a yi janye wuce iyaka. To wannan yana daga cikin abin da malamai suka ce bai halatta ba. Haka nan waɗanda za su riƙa yi wa Al-Qur'anin su riƙa rera shi kamar suna waƙa, akwai wanda suke mai da shi kamar wato yadda mawaƙi yake jan waƙensa su mata suke ja, kai ka ce fiyano aka sa suke binsa. To shi ma wannan malamai sun ce ba daidai ba ne ka daidaita Al-Qur'ani da waƙa. Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma allamnahu shi'r wa ma yanbaghi lah, ba mu koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam waƙa ba kuma baka dace da shi ba, wato baka dace ya zama mawaƙi ba. Saboda abinda aka koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Qur'ani ba ne, sannan kuma karkatar da Al-Qur'ani ta hanyar ka yi masa abinda babu, ka sa abinda babu a ciki, ko ka rage abinda yake ciki, wannan ya saba wa abinda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta Al-Qur'ani, Qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwaj, ghaira zai iwajin ba mai karkata ba ne, yayin da kake karkatar da haruffan alqur'ani kana yi musu abinda ba su da shi, kana jan inda babu ja, to ka mai da alqur'ani mai iwaci, to ka mai da shi mai karkata, tare da cewa Allah ya sifanta shi da cewa balaraban harshe ne alqur'ani, sannan kuma ba shi da wata karkata. Karkata ta fuskar ma'anarsa ko karkata ta fuskar karatunsa, sauraka malamai suka ja akan wannan. Akwai abinda makaranta a yanzu suke kira al-maqamat, wani abu ne da ba za ka same shi ba a gurin magabata su musan wani al-maqamat ba, amma yanzu gurin makaranta ban sani ba ya shigo nan ko bai shigo ba, amma dai manyan makaranta a Masar da sauran kasashen Larabawa irin Syria da kasashen Gulf, akwai abinda suke cewa al-qira'atu bil maqamat, wato makami din nan shine hawan sauti da sauka, kuma kowanne makami din an bashi sunansa. Akwai wanda suke kira annahawan, akwai wanda suke kira arrasad, akwai wanda suke kira atubani, wato kowanne za a ce yanzu kai ka karanta kul huwallahu da makamin kaza, ko a ce aya kaza ka karanta da makamin kaza, ko ka karatunka a asham yau abinda kai a tarawihi kai karatu da makami biyu ne, makamin kaza da makamin kaza, har ta kai wasu daga cikin ma waɗanda suka koyi waɗannan makamat din sai da suka je a makarantun da ake koyar da fiyano da kaɗe-kaɗe, suka iya kaɗe-kaɗe, sannan sai suka zo suka ɗora sautin karatunsu na alƙur'ani akan abin da suka karanta na kaɗe-kaɗen. Akwai babban makarancin ƙasar Masar yanzu wanda ya shahara anan, ana ce da shi Muhammad Mutawalli Abdul'al, shi ƙarewa ma sai da ya je ya karanci waƙe-waƙe da music da piano, sannan ya zo yake ɗora karatunsa na Qur'ani akan wannan. Amma makarantan farko na Masar waɗanda suka yi fice a da, kamar irin su Mustafa Ismail shi ne suke watake da cewa Muqri'u Misr al-awwal, wato shi ne makarancin ƙasar Masar number one, wanda yanzu suke ganin ba aika masa ba tun lokacinsa Mustafa Ismail. Karatuttukansa ana samun su a cikin internet, amma kaɗan ne, ba ya da abin nan Qur'ani complete, wanda biyu ya riga su Khalilul Fasari, su Siddiqul Manshawi, su Abdul Basit, biyu ya riga su. To shi kansa karatuttukansa suna nan, kuma yana ba wa masu sauraro sha'awa yayin da yake karatu, amma shi ba a ji cewa ya je ya karanci wannan makamas an koya masa ga inda zai ɗaga miliya, ga inda zai sauke, ga inda zai yi rawa, ga inda zai miƙe, ga inda zai karkata miliyarsa, ga inda a duk ba haka abin jibilla ce, ɗabi'a ce, wato halitta ce, sajiya ce, ba kallafa wa kansa yayi a guri kaza ya ɗaga, a guri kaza ya sauko, a guri kaza ya hau, kamar yadda su suke faɗa. Su waɗannan da suka karanci wannan al-maqamat din, da zarar ka zo kana karatu sai a ce ai gu kaza ya kamata a ce ka ɗan gangaro, gu kaza da kai ƙasa ya kamata a ce ka hau, gu kaza maƙamin rasar kai ya kamata a ce maƙamin tubbani kai, gu kaza, wato sai ka ji ana nuna baka ma san karatun ba. Wannan an wuce tajwidi fa, kakkai tsaya wani maganar tajwidi, ba maganar tajwidi ake ba, idan kula tajwidi ai hukunce-hukuncen haruffa ne da yadda za a fitar da su da inda makarin ɗinsu suke da kuma wasu hukunce-hukunce na mudud da sauransu. A'a, shi wannan maganar hawan sauti ne da saukarsa, yadda dai aka san makaɗa, musamman makaɗan fiyano, wanda abubuwan da suke kiɗa ɗin nan kowanne yana da yadda miƙidarin hawan sautin da saukarsa, ko tafiyarsa a kaikaice, ko tafiyarsa a rigingine da sauransu. To haka su ma suka mai da karatun alƙur'ani ɗin, za ka samu suna da website, za ka same su a wasu tashoshi, an kawo irin malaman wanda kowa zai bugo ya yi karatun, a ce eh ka birge, ko a ce a'a, a nan ka yi kuskure, ko a ce a'a, ko a sa sautin students a ce gu kaza ya karanta da kaza, gu kaza a ce ya birge, ko a ce kaza da ya ɗanyi kaza, so da karatun ya fi daidai kaza. To kaga duk wannan wani takalluf ne wanda ma anzalallahu bihi min sulfan, abinda za ka karanta ka kyautata biryarka. Kaga Abu Musa al-Ash'ari Adam sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi ina ka koyo maqamat ba, babu wanda ya tambaye shi ko ina kowa ya koya masa maqamat. Shi yasa Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad inda ya magana akan hadisin laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, yayi magana akan wannan da kuma sabanin da malamai suka yi wajen fassarar ta, karshe yake cewa at-taghanni bil Qur'an shine karanta al-Qur'ani da fitar da haruffan sa daga makarij din sa, ko wani harafi ya fito daga mahallin sa ka bashi haƙƙin sa ba tun gwagwado wajen ja da tsayuwa da tashi. Yace kuma kayi abun ba tare da ka je kana ta wani wahalar ko kai ta bin wasu su koya maka ina zaka yi sama da muryarka ko ina zaka yi ƙasa, ce min zai takallufin wala tamrinin wala ta'lim, wanda zai zo sajiyatan la takallufan, wanda yana da kyau shi kuma ake bukata. Amma wanda zaka je ana nuna maka cewa nan ka daga muryarka, nan ka sauke, nan ka abin nan, har ta kai wasu mawaka a makaranta a Masar, mutum kafin ya zama gogagge sai ya samu kasusukan manyan mawaka, musamman shahararrun mawakansu kamar irin su Ummu Kulthum, ya tara kasusukan ta yana sauraro ba dare ba rana wai dan ya iya karatun Al-Qur'ani. Mu iya tajwidin a haka, tajwidin ba yanzu shi ake rigima da shi, kun san shi kansa tajwidin an dau lokaci kafin ma wasu yadda cewa Al-Qur'ani yana buƙatar a kyautata shi, a fitar da haruffa, wasu kawai sun ce a babu yadda muka gada kaka da kakanni, iyaye da kakanni bai kamata a matsa a yi ta kakalama, saboda haka ba za a fitar da makharij din huruf ba irin su kha to ai to ba, duk ba za a bata lokaci, kawai a faɗin sa yadda Bahaushe yake faɗa, a ce ka, a ce waye, duk komai kada a tsaya a mamatsa mutane. To yanzu ka ga duk an wuce wannan gabar, kusan kowa ya yarda cewa yana da kyau ka karanta Al-Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi in zaka iya bakin gwargwado. A nan shi ma akwai jan kunni ga wasu masu karantar da tajwidi, wasu masu koyar da Al-Qur'ani da tajwidi sukan yi tsananin da wani ma zai gudu ya fasa karanta. Wato ba ce akai dan kana koyar da Qur'ani da tajwidi kuma ka hana mutum sakat ba, da ya bude bakin sa ya fara karatu ka dakatar da shi, yayin kwana da kwanaki kana koya masa a'udhu billahi da bismillah, to kaga wannan yau da gobe in yayi gaji guduwa zai, kuma zai ce kai Qur'ani nan ba zai koyi ba, dan haka mun hakura. Ibn Qayyim yayi magana akan wannan a cikin littafin sa Igasatul Lahfan, yayi magana akan waɗanda suke tsanantawa wajen batun tajwidi. Na'am, tajwidi abu ne mai kyau tunda shine fitar da makharij na uruf da kuma bawa kowane harafi haƙƙin sa da kuma fitar da hukuncen mudud da sauransu, wannan yana da kyau ba wai laifi bane. To amma kuma ka sani Ubangiji yayi mutane daban-daban, binnan kabilu daban-daban, yarka daban-daban, jinsi iri-iri, ƙasa daban-daban. Za ka bayyiwa ka ce yadda Abu Musa al-Ash'ari ya karanta Al-Qur'ani kuma sai kowa ya karanta Al-Qur'ani, mu ma nan 'yan Najeriya sai mun zama Abu Musa al-Ash'ari. In ka faɗa haka kaga ka toshe kafar karanta Al-Qur'ani. Ibn Qayyim yake cewa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam larabawa daban-daban sukan zo daga ƙauyuka daban-daban da ƙabilu daban-daban, sukan zauna da shi su ji karatun Qur'ani a wajensa, kuma su karanta Qur'ani a wajensa, amma ba a taɓa jin ya tsiye wani ba, ya matsa masa lamba, ya takura shi wajen yadda zai fitar da wani harafi ko maddi ko abin nan. Kowanne yana barin shi ya karanta gwargwadon abin da zai iya yi, ba laifi ka gyara wa mutum ka ce ba haka ake yin nan ba, ba haka ake faɗan nan ba, amma in ka ja ka ji zai iya faɗar abin nan yadda kake so, ka ja to sai ka kyale shi, kada ka hana shi wucewa gaba, don wasu abin da suke tace sai ranar da ka iya faɗar ghayril mahbubi din nan, sannan zai kyale ka fita daga fatiha. Yanzu kaga sakkwatawa magalubi ake cewa ko walal lalina, to in ka samu ya iya gyarawa to alhamdulillah kai kokari ya gyara, amma in kai kaga dai ya tsaya a wannan lalina din ya kasa faɗar daidai, to sai ka hakura da haka, Allah ya karɓa. Amma ka matsa to ƙarshe sai ka kore shi, saboda haka ko shi tajwidi din yana da hudud, wato yana da iyaka, ba so ake yi ka hana mutane motsi ba yayin da kake karantar da su Al-Qur'ani, ka kokari ka gyara musu, amma in ka kula cewa ba zai iya yin abin nan da kake nufi ba. Sannan wasu a wajen hudud za ka ga wani in zai yi maddi sai ya rike ya tsantsaya wani kikkirgawa, waye ya ce haka, kaga wannan duk wani takalluf ne zai ka rika wani kirgawa wai hudu kai ko ka wuce ko biyar kai ko ka wuce, abin ɗabi'atan zaka iya rikewa ka san cewa kayi da yawa ko kuma ba kai ba, amma ka tsaya kana duk sanda zaka yi baddi sai ka rika tsankwale ɗan yatsunka, kaga shi ma wannan yana daga cikin takalluf azza'id. Saboda haka masu koyar da tajwidi wani lokaci suna takallufi sama da kima, wanda har ta kai wasu mutane suna jin tsoron ma karanta Qur'ani ɗin a gabansu. in maimakon ya bari a karanta ya yi gyaran da ya kamata ya yi har ma ya ja mutane suna guduwa. Saboda haka ba laifi akwai da tajwidi din, amma abin mutane gwargwadon yadda Allah ya yi bakin mutane ba za ka iya canza musu shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya. Annabi ya ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'ani. Malamai sun yi bayanin yataghanna me ake nufi. Sufyan ibn Uyayna ya fassara kalmar yataghanna da cewa ana nufin man lam yastaghni bil qur'an, wato baya daga cikin wanda bai wadatu da alqur'ani ba. Sai ya fassara yataghanna da yastaghni bil qur'an, kamar yadda wani yake cewa kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idha musna ashaddu taghaniya, wato kowanne ɗaya daga cikinmu ya wadatu gabarin ɗan uwansa ɗan muka mutu, kuma wannan wadatuwar tasu tsanani, tunda kowa ya mutu shikenan ba mai buƙatar ɗan uwansa. To yace kaga anan taghaniya ya zo da ma'anar istighna, saboda haka yace shi ya fassara man lam yataghanna bil qur'an bi ma'ana man lam yastaghni bil qur'an. To da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi cewa ba haka ake nufi ba, irin su Imam Shafi'i sun fassara yataghanna bil qur'an da cewa yana karanta alqur'ani yuhassinu bihi sautahu ko yuhassinu sautahu bihi, yana kyautata miryarsa wajen karatun qur'ani, wa yatarannamu bihi, yana rera shi min duni talhid, ba tare da yana kakkarya haruffa ba. Wannan shine tafsirin da mafiya yawa daga cikin malamai suka bashi. Akwai tafsirai daban-daban da aka bawa kalmar yataghanna wanda ta kai wajen tafsiri 6 ko 7, kamar yadda Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo su, haka nan Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya kawo tafsirai daban-daban da aka yi ma wannan hadisi, amma dai tafsirin da mafiya yawancin malamai suka fi raja'a da yadda da shi shine yataghanna yana nufin rera alqur'ani, rera wanda in mutum ya ji zai sa masa khushu'i, zai sa masa nutsuwa, zai sa masa wato tsoron Allah a zuciya, tare da bawa haruffa haƙƙin su ba tare da wuce iyaka ba. Suka ce wannan shi ake nufi at-taghanni bil qur'an. Kaga waɗannan hadisai Ibn Taymiyyah duk ya koro su ne don ya nuna maka cewa karatun alqur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake da magabata suka yi amfani da shi wajen haɓaka imanin su ya rika hauhawa. Ba su yi amfani da waƙe-waƙe ba da raye-raye, a'a sun yi amfani da karatun Qur'ani, kuma hadisai da dama sun nuna haka, musamman karatun Alƙur'anin da za a yi shi da daddaɗan murya, zazzaƙan murya wacce take ratsa zuciya. Yin haka zai taimaka wajen sanya mutum tsoron Allah da khushu'i, da sanya mutum hawaye ya rika zuba a cikin daga fuskarsa. In yai haka kuma wannan zai ƙara masa tsoron Allah a ransa. Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا هيجي السلام عليكم مال الناشي قصلنا أما تبتن قوانا سنئيني وما سنعني من قراتا مالا كبار شاورا نقول كليه ينادكيو كثاني شوا duk sanda za ka riƙe gaskiya to za ka gamu da ƙalubale iri-iri, za ka gamu da ƙalubale daga na cikin gida ‘yan uwanka waɗanda ba sa son gaskiya ko kuma daga waje. Wannan ɗabi'ar gaskiya ce, annabawa sun fuskanci wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka sani a sira ya fuskanci irin wannan ƙalubale, don haka ba wani abu ba ne sabo. Da dama daga cikin waɗanda suka kama hanyar Allah sun gamu da irin wannan jarraba iri-iri, kuma Ubangiji yakan jarrabawa domin a gane gaskiyar imaninsa da gaske yake yi ko kuwa a'a kawai da ya ɗau abin yayi ne shi yasa ya karɓa, ba wai gamsuwa da yadda a zuci cewa abin da yake yi gaskiya ba ne. To wannan jarraba ce daga Ubangiji. Sannan abu na biyu, yana da kyau ka ci gaba da kyautata musu ko da su za su munana maka, wanda duk zai zage ka ya gaya maka baƙar magana yi masa addu'a, kai kuma mai kyau kai masa fatan Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa tafarkin gaskiya ya ganar da shi. Kada ka mayar musu da isa'a bil isa'a, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyul hamim. Duk sanda wani yayi maka ba daidai ba to kai kai masa abinda ma yafi kyau, ba wai kai masa mai kyau kadai ba, a kai masa sakamakon da ma kake ganin yafi kyau sama da mai kyau. يدفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه sai kaga wanda zaki iya da kai ya zama kamar wani dan uwa waliyi majibincin al'amarinka na kud da kud, saboda haka yayin da su suke maka ba daidai ba to kai kokari ka kyautata musu, musamman kuma in ya zama na akwai iyaye a cikin za ka mata ya zama birrin da kake musu, wato biyayyar da kake musu a yanzu ta dara ma wacce kake musu lokacin da baka sunna, wato ka kyautata musu dan su fahimci cewa sunnar da kake yi ba ta nuna maka cewa iyayenka ko ka muzanta su ko kai musu ba daidai ba. Sunna ita ce ta koyar da musulmi yadda zai kyautata wa iyayensa ya girmama su ko da ko ba ma musulmi bane, bare waɗanda suke musulmi ne ƴan uwansa illa iyaka dai sun kasa fahimtar abin da shi ya fahimta na gaskiya, to wannan baya sa wato ya raba gari da su ko ya ja layi da su, ya kyautata musu ya yi musu biyayya cikin abin da bai zama saban Allah bane. A wannan kenan. Abu na uku, kada ka ce kai zaka rabu da su, ka ce zaka kaulace ka gudu a takuduwarka da su, wataƙila zai sa su fahimci abin da kake kai din nan gaskiya ne. Don haka kada ka ce zaka raba gida da su ko kai ka gudu ka kama gabanka, in dai ba su ne suka takura maka ta yadda zama a gidan naka a gidan ya zama na ba zai yiwu ba, kila sai ka abin nan, in dai ba hakan aka kai gare ta ba to kai hakuri ka ci gaba da takuduwa da su. Sannan abu na hudu, ka rika kokarin nuna musu su fahimci abin da kake kai ta hanyar wato faɗakar da su da lallausar abin da miriya da usulubi wanda yake mai daɗin ji da usulubi wanda yake mai kyau, guji kuma istifzazi wato tsokana. Da wani lokaci wani mutum in ya gane ya fahimci sunna to sai ka ga a wajen tadbiqin sunnar kuma kamar akwai wani abu tsokana. Misali, ya fahimci a sunna idan mutum yana da takalmi ya ga dama zai iya sallah da shi matukar dai ba a gurin da yake shimfiɗa bace ko wani abu, kawai yazo gida shi shi fa da takalminsa zai sallah, kaga wani akwai istifzazi, takalmin nan sallar da shi ba wajibi bane, ba ta akai ko da yaushe kazo kawai kai sallah da takalmi ba, saboda ka ce kai ko a gaban su sai kai sallah da takalmi, to kaga wannan zai sa su fahimci cewa tsokana ce kake yi musu, ko kazo ka samu wani kaset da wani mai zafi yayi na wa'azi kawai kazo ka danna a shagonka irin ko su ji ko kar su ji kai sai ka ji, to kaga wannan ba shi ma ba daidai bane. Samo wani kaset da yake magana akan falalar zikiri da kuma yadda yake a sunna, samo wani kaset da yake magana akan falalar girmama iyaye ko wajibcin girmama iyaye, a ji cewa malaman da ka yadda su ba yadda ake ba da surar su ba ko ake faɗar su ba haka suke ba, wannan duk abu ne da zai taimaka wajen ya zamana a yanayin da ke tsakaninka da su ya kyautata. Wannan yana cewa idan mutum yana karanta alqur'ani kuma baya fahimtar ma'anoninsa to yana da lada kwarai da gaske, ko da baya gane abin da yake karantawa yana da lada, ba a ce wato sai ya fahimci abin da yake karanta din yake da lada ba, a mujarradin karatun qur'ani mutum na samun lada. Wannan yana ɗaya daga cikin wani abu da alqur'ani yake banta da shi, wani abu da alqur'ani yake banta da shi shine at-ta'abbudu bi alfazihi, at-ta'abbudu bi tilawatihi, wato yin ibada da karatunsa, shi kansa karantawar ibada ce. To kaga wannan ibadar ba ta kadaita ne kawai akan balarabe wanda yake ko wanda yake fahimtar larabci ba, a duk wani musulmi zai iya bautawa Allah ta hanyar tilawar alqur'ani, saboda haka indai za ka karanta alqur'ani to kana da ladan nan da aka faɗi, in kai tadabburi kuma ka san wannan zai kara maka wani abu na imani, ba kamar yadda wasu suke faɗaran baya saban Allah, wannan ibada ce mai zaman kanta, ko a lokaci zai ratsa zuciyarka ka ji ka daina. To yadda wasu suka fifita wani salati akan alqur'ani sai suka ce ai shi alqur'ani saboda in ana karanta shi in baka aiki da shi tsine maka yake, waye ya faɗi haka? Annabi ne yace in kana karanta qur'ani baka aiki da shi yana tsine maka? Babu addinin da annabi ya faɗi wannan. Bare ka ce ka hana mutane karatun Qur'ani amma ga wani salati shi in ana yin sa yafi karatun Qur'ani saboda shi ba zai tsine maka ba, kaga ke yafi zama rahama, yafi tausayi sama da Al-Qur'ani, yafi falala sai wannan fuskar sama da Al-Qur'ani, tunda shi in ka yi shi ko kana mutumin kirki ko baka mutumin kirki zaka samu lada, amma shi Qur'ani ba zai baka ladan sa ba sai kana mutumin kirki, kaga wannan da awaci wacce ba ta da wani dalili, ballantana har kai tawilin wata magana wacce ta kaucewa hanyar Allah cewa alqur'ani ita wata salatul fatiha ta fi alqur'ani sau 6000, kaga ba a buƙatar sai kayi kokarin tawili, wannan maganar fadarta kawai ya isa ya nuna mudinta, ba buƙatar sai ka kawo wani abu don kai tawilinta. Zaka shi karatun Qur'ani an yadda abin a karanta Qur'ani, kuma ba a ce sai ne sai wannan al'afi ko mai saban Allah ba a karatun Qur'ani, babu inda aka faɗi haka, ba inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya furta haka. Saboda haka abinda mai littafin Al-Mughir ya rubuta a cikin littafinsa na cewa ai in kana karanta Qur'ani shi kana saban Allah tsine mai kake, wannan magana ce wacce ya kamata a yitar da ita, ba magana ce da ta fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya ce yaya matsayin karatun tangimi na Al-Qur'ani ya halatta, ai abinda duk muka faɗa ɗin nan shi ne ma'auni. Dukkan wani karatu wanda aka kiyaye harfan lab abin nan Al-Qur'ani ba a wuce goda da iri wajen budu da fitar da wasu haruffan da babu su ba ko rage wasu haruffan da suke nan, wanda ya halatta. Saboda haka kamar Abdul Basit Abdul Samad shi ya fi shara da tangimi, kuma karatunsa ba wanda ya soki karatunsa cewa ko bai halatta ba. Amma wanda za su wuce iyaka wajen kokarin sai sun yi wannan tangimi ko da kuwa ba ɗabi'arsu bace ba sadiyarsu bace, to a irin wajen takallufi din sukan yi barna wani lokaci. Wannan yake za a iya ansar dan da mata ta haifa da wata takwas, idan mijinta ya yarda zai anshe shi mana, idan mijinta ya yarda ɗansa ne zai anshe shi. Ai ana yin makonni a ƙallon muddatul hamli shi ne 6 ashhur, wato mafi ƙarancin watannin ciki shi ne wata 6, kamar yadda sayyidina Ali Allah ƙara masa yarda ya yi fatawa da wannan. To kaga wannan wata 8 ne ma. In mun kuma mijin yace shi bai yarda ɗansa ba ne, ko da ma wata 12 aka haife shi, zai iya cewa bai yarda ɗansa ba ne, kaga a nan sai su yi li'ani kuma sun rabu har abada. Abinda zai raba su shi ne li'ani. In yace ba ɗansa ba ne kuma ba za a dingina masa shi a ce wane ɗan wane ba ne, kuma ba zai gaje shi ba tunda ya kore shi daga matsayin ɗansa. Wanda yace ƴar uwar mu ta rasu amma ana rikici tsakanin mijin da mahaifanta akan riƙe ƴaƴanta. Mala a yi min bayani don warware matsalar. To ai bai faɗi matsalar ba, shi mijin ne ya ce ba zai riƙe su ba, ko kuwa a su iyayen ne suka ce su ba za su bar masa ƴaƴan ba. Kaga bai faɗi me take matsalar ba. A nan dai miji shi ne ya fi cancanta don shi ƴaƴansa ne, da za a yi kuma wasu su zuci za su ƙwace masa ƴaƴansa. In shi ne ya ce ba zai riƙe ƴaƴan ba, to kuma wannan ana iya zuwa kotu ta tilasta shi, saboda shi ya haife su shi ne zai ɗau nauyin rayuwarsu, shi zai ciyar da su ya kula da lafiyarsu ya kula da karatunsu. Ba ya da ikon ya haifi yara kuma ya da ƴaƴansa ne kuma ya ce a wasu ne za su riƙe masa ƴaƴan. In wannan ne rikicin, to kotu ce za ta raba wannan rikicin. In kuma a ku ne kuka ce za ku ƙwace ƴaƴan daga wajensa, to ba ku da gaskiya. Wannan ta ce ina da matsala guda ɗaya tsakanina da mijina. Ina son in riƙa zuwa makaranta saboda neman ilimi, amma mijina ya hana ni, ya ce wai maza ke koyarwa kuma shi ba ya da lokacin ya koya min. To don Allah malam, wacce shawara za ka bani in samu mafita? Shawarar da zan baki shine ki je makaranta. Matuƙar dai abinda za ki koya ɗin nan wani abu ne da kike buƙatar sa tilas na fahimtar addini. Akwai wacce ta samu karatu, misali ta san hukunce-hukuncen sallah, ta san hukunce-hukuncen azumi, ta san hukunce-hukuncen haila, wasu abubuwa dai da suke da alaka da manya-manyan abubuwa duk ta san su. Yanzu tana son ta zama malama ne ita ma. To anan ba a cewa ko ya ki koya su sai kin zama malama. Amma idan baki san abin da ya shafi sallah ba, hukunce-hukuncen sallah kina buƙatar sani, azumi kina buƙatar sani, abin da ya shafi jinin biki da waye da waye, jinin haila na mata kina buƙatar sani. To anan ko ya koya miki ko ya barki ki je ki koya. Allah ya wajabta masa cewa ya sanar da yana daga cikin haƙoƙin miji a haƙoƙin mata akan mijinta abin da ya shafi karatunta. Allah da ya ce ya ayyuhal ladina qu anfusakum wa ahlikum nara, umarni ne Allah ya bashi, ba shi kadai zai yi koya ya kiyaye ya tsare kansa daga faɗa wuta ba, har matansa har iyalansa duka ya koya musu. Kuma cewa namiji ne zai koya musu, wannan ba laifi bane dan namiji ya koya musu ba laifi bane. Matukar dai za a kiyaye dokokin Allah a wajen karantarwa, kuma abu ne wanda ake yin sa cikin abin nan ba khalwa ake yi ba, ba wai kadaita zai yi da ita ba, a cikin dalibai ne zai koyar, kuma su makarantun da za su yi wannan akwai bukatar ya zama ran wadanda za a sa su koyar din an yadda da kame kansu da tsare su wasu ga dokokin Ubangiji, saboda haka ba wani abu dan namiji ya koyar da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi wajen mata ya musu nasiha ya musu kafin nan tare da Bilal suka tafi, in ka ce shi manzon Allah ne zai iya zuwa gurin matan kowa dan haka ka ai hujja da shi, to Bilal fa Bilal manzon Allah ne shi ma, kaga Annabi ya ja shi sun tafi da shi sun tsaya yayi nasiha, wannan bai zama aibi ba, bai zama laifi ba, matukar matan nan suna cikin sutura ta musulunci da musulunci yasa, sannan ba kalwa akai ba, sannan shi ma malamin zai kokarin kiyaye abin da yake kansa na kame kansa da rashin yin abubuwan da suka saba wa shari'a tare da su waɗannan mata. Don haka a wajen neman ilimin da yake farilla ga mace ba a buƙatar izini, don Allah ne ya ba ta izini ta je ta koya, shi bai isa ce ya kwace wannan izinin ba, don haka ba a buƙatar sai ta yarda ya fita ta fita ta je ta koya. Wannan shi ne abin da ba za ta zauna cikin jahilci ta mutu cikin jahilci ba, in ta ce Ubangiji ba kyale ta zai yi ba, ba za ta ce ta yi wa mijinta biyayya ba ne don su zauna lafiya, shi yasa ta yarda ta mutu a jahilci, ta yarda ta mutu ba ta iya sallah ba, ba za ta je ta gaya wa Allah wannan magana ba, don Ubangiji ya gaya an gaya mata cewa ta yi masa biya ba fil ma'ruf inna ma ta'atu fil ma'ruf, an yarda ai da'a amma inda shari'a ta yarda, inda duk shari'a ba ta yarda ba to ba a cewa ai wa mutum da'a ko da uba ne ko da uwa ce, ya inganta abin masluki sallah kullu man sahha salatu sahha imamatu, duk wanda sallarsa shi kadai idan yayi to limancinsa ya inganta, saboda haka masbuki sallarsa tayi, kuma masbuki yayin da liman ya fita ya gama shikenan ya zama mai zaman kansa, yanzu ya zama shi kadai ne, ya zama munfarid ne, saboda haka za a bi shi sallah, cewa shi ba za a bi shi sallah ba istisna'i ne daga ka'idar da aka yi ittifaki akan ta, cewa abinda ake nuna da shi wajen limanci shine ingancin sallah, shi kansa sallarsa ta inganta, wannan ba a shakka akan wannan, to aka ce shi baya cikin waɗanda za a bi su sallah, to yana buƙatar wani dalili daban da ya fitar da shi daga cikin umumin ka'idar da aka yadda da ita, saboda haka masbuki za a iya bin shi sallah ba wani abu, sai dai kawai anan mas'alar sallah ko jami'i biyu a masallacin da yake da limami ratibi, sai dai wannan mas'alar ta bujuro, amma ba mas'alar ingancin sallar bin masbuki ko kuma rashin ingancinta, sai dai mas'alar shin liman abin da masallacin da ke da limami ratibi a bi da sa'ayi jami'i sama da ɗaya sama da biyu sama da uku a ciki, ko ko a in aka yi da limami ratibi kowa ya shigo ya sallata shi kadai, an san cewa wannan mas'ala ce da magabata malamai na sunna suka yi sabani akan ta, wasu sun tafi akan karhancin haka, wasu sun tafi akan halacci kamar imamu Malik da imamu Shafi'i sun tafi akan karhancin yin sake maimaita sallah a masallacin da yake da limami ratibi, domin yin haka zai sarayar da hikimar da ta safa aka farlanta jam'i a masallaci, don idan mutane suka san cewa in ma wannan jam'in na farko aka yi aka gama to fa ai akwai na biyu, akwai na uku, akwai na hudu, to kaga mutane dan sun ji ana kiran sallah ko dan sun ji ana ikama duk ba su damu ba, mutane sai su gaba da harkar su sai ma tarar da second batch ko third batch, to kaga an rushe haduwar kai da ake so a samu ta musulmi, hikimar da ta sa aka farlanta jam'i ta rushe. Sannan imamu Shafi yana cewa waɗanda zai samu daga cikin magabata bai ga suna maimaita jam'i a masallacin da yake da limami ratibi ba, an ce masallacin da yake da limami ratibi ba ana nufin limami ɗaya ba, zai iya zama limamai ne biyu ko uku duk ratibai, a samu wanda suke sallah da rana daban, wanda yake sallar magariba isha'i asubahi daban, wannan duk a iya samun ta'addudu al-imamatur abin ratibi, wannan babu komai a iya samun ta'addudin sa, amma dai akwai waɗanda su dai su ne limamai, in ka ga wani to wakilta shi suka yi ko kuma abin nan yayi shi yayi, amma dai an san cewa limamin wannan masallaci shine wani da wani da wani ko shine wani shi kadai, to wannan shi ake kira masallaci mai limami ratibi, masallacin da ba da limami ratibi kamar masallacin bakin hanya ko na kasuwa, na masallacin kasuwa da ba da wani limami ratibi, kawai duk wanda suka yi alwala kun gama sai a tura wani ya yi sallah, wasu su zo wanda ba da wani limami ratibi ko ma jam'i nawa za a yi a zo a yi, haka nan masallacin kan hanya irin na gidan mai irin na tasha, wannan shi ba mai da wani limami ratibi, saboda haka duk waɗanda suka zo za su yi sallah su wuce ba a hana, amma kamar masallaci irin wannan tabbas yana da limami ratibi, to a nan ne malamai suka yi tsokaci dangane da maimaita jam'i, wasu suka tafi akan karhancin wannan kamar Imam Malik Imam Shafi'i wanda na fi karkata zuwa ga ra'ayinsu, wasu kuma suka tafi akan cewa babu komai wanda shine sauran mazahi kamar Hanabila da Ahnaf su suna ganin ba wani abu dan an maimaita. Da haka matsalar dai tana da sauki, kara dauke ta da tsanani, ka ga wasu zuwa sallah ka ce an gama sallah ka fata musu sahu, ka fata taron ka ce kike ayi fatawa an hana, a'a kai dai fadar ayinka ko kai abinda ka fi gamsuwa da shi. In ka shigo masallaci kaga an gama sallah, kaga wasu sun koma gefe, kai kuma goma gefe kai sallar ka, don kana ganin cewa a wannan lokacin shi yafi dacewa, abinda yafi dacewa kai sallar kai ɗaya. Amma dan wasu sun firje sun ce su za su yi jam'i su tokarka tayar musu da kai, ba a yi ta rigima har a samu mazhabar 'yan maimaita jam'i da kuma mazhabar 'yan hana maimaita jam'i. Waɗannan dai su ne tambayoyi da suka zo hannu, waɗanda suka nemi addu'a mu sa su a cikin niyyar mu, mu yi musu addu'a Allah maɗaukaki ke biya musu bukatunsu na alkhairi. Waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.